This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 22 da 25 da kuma 16. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu a gidajen radio amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Sannan muna nan koda yaushe akan internet wato a voahausa.com. Masu saurari assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci na ranar 15 ga watan Oktoban shekarar 2015. Mahmud Lalo ne daga birnin Washington DC tare da Aliyu Mustapha Sokoto. Muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu da ke zuwa muku a zagaye na uku a wannan rana. Da farko ga kanin labaran duniya.
To Malam Mahmud, Amurka ta shirya za ta tura sojoji su je su yaƙi Boko Haram, amma ba Najeriya za su je ba. An ɗage ko kuma an sa sabuwar ranar da za a yi zaben Burkina Faso nan da aka ɗage saboda juyin mulkin da aka so a yi. Benin tana zama makokin mutuwar tsohon shugabanta, sannan in kana da motar Volkswagen ya kamata ka sauri abinda labarin ya shafi.
To dangane da batun tura dakarun Amurka zuwa ƙasar Kamaru, masu fashin baki a ƙasar ta Kamaru sun fara tofa albarkacin bakin su.
Wallahi muna da gudunmawa da Amurka ta aiko mana na sojojin sama domin za su taimake mu a yaƙan ɗan ƙungiyar Boko Haram ɗin nan.
15 ga watan Oktoba kowace shekara rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin tunawa da mata mazauna karkara ko me yake ci musu tuwa ƙwarya.
Gwamnati ta taimaka mana da jari, mu mata a taimaka mana hanyar da za ta shigo mana motoci su ringa zuwa suna sayan kayanmu.
Sannan za ku ji ƙasar da ta fi kowace fuskantar matsalar yunwa a duniya a wata ƙididdiga da aka yi yayin da ake danganta matsalar da tashi-tashin hankula. Muna kuma tafa da shirin sai bango ya tsage wanda Jummai Ali za ta gabatar, amma fa duk sai kun sha labaran duniya.
To jama'a barkanku da wuni. Amurka ta shirya ɗaukar ƙarin matakan tabbatar da ganin an samu nasarar yaƙi da ƙungiyar ta'addanci ta Boko Haram. Shirin baya-bayan nan shi ne wanda shugaban Amurka ɗin Barack Obama ya ɗauka jiya, cewa zai tura sojan Amurka su je ƙasar Kamaru domin cimma wannan buri. Daga yadda hakan ne a jiya, shugaba Obama ya aika majalisar dokokin Amurka ɗin wata doguwar wasiƙa yana sanar da ita wannan niyyar tashi, kuma ko da yake wasiƙa dai ba ta fito ɓalo-ɓalo ta ambaci sunan Boko Haram ba. Sakataren watsa labarai na fadar shugaban ta Amurka wato Josh Earnest ya fito ƙararrashi shikan ya faɗa cewa wannan wani sabon yunƙuri ne na jawo ita ƙungiyar Boko Haram mai ta'addanci a can Najeriya ɗin mulki, wacce kuma kamar yadda aka sani ko bayan Najeriya ɗin takan addabi makwabtan ƙasashe irin su Kamaru ɗin.
A yau ne ake sa ran shugaba Barack Obama zai ba da sanarwar cewa zai jinkinta janye sojin Amurka da ke ƙasar Afghanistan, abinda a da aka shirya za a yi a cikin shekara mai zuwa. Wani hafsan sojin da ba a ba da sunansa ba ya ce mai yiwuwa ne shugaba Obama zai ci gaba da barin zunzurutun sojojin Amurka 9,800 har zuwa ƙarshen shekarar 2016. Kafin ya rage su zuwa 5,500 kuma ya bar su a hakan har zuwa shekarar 2017 lokacin da zai kammala wa'adin mulkinsa. A bara ne shugaban na Amurka ya alƙawarin cewa zai janye ɗaukacin dukkan sojojin Amurka da ke Afghanistan illa kamar sojoji 1,000 kacal da zai bari a ƙasar, don a cewar shi lokaci ya yi da ya kamata a zo ƙarshen yaƙin da aka ƙaddamar a Afghanistan tun shekarar 2001 bayan farmakin da aka kawo wa Amurka.
To muna ba ku labaran duniya daga Washington. Ƙarshenta dai an cimma matsayar cewa zaben shugaban ƙasar na Burkina Faso da yunkurin juyin mulkin da aka so ya hana a gudanar da shi yanzu za a gudanar da shi in Allah ya kai mu ran 29 ga watan Nuwamban bana. Shi wannan zaben da aka so a haɗe shi da na 'yan majalisar dokokin Burkina ɗin, wanda kuma a da aka shirya ko aka so a yi ran 11 ga watan nan da muke ciki na Oktoba. Ana mishi kallon kamar wani sabon mataki ne ita ƙasar da ke Afirka ta Yamma ta ɗauka domin inganta aƙidar demokuraɗiyya, amma kuma sai yunkurin juyin mulkin da sojan masu biyayya ga hanɓararren shugaban ƙasar wato Blaise Compaoré suka soyi ya sa ya tilasta aka ɗage yansa. A ran 17 ga watan Satumba ne dai wannan tarzoma juyin mulkin ta jefa Burkina Faso a cikin rikicin kwanaki 6 kafin yunkurin ya sha ƙasa a sanadin rashin samun goyon bayan al'ummar wannan ƙasar.
Ƙasar Jamhuriyar Benin ta soma zaman makoki na mako guda domin juyayyar rasuwar tsohon shugaban ƙasar Mathieu Kereku, wanda ya rasu jiya Laraba. Ba dai ba da wani cikakken bayani abin da ya janyo ajalin nasa ba, amma tarihinsa ya nuna cewa ya samu horaswa aikin soja ne a birnin Paris na Faransa, wanda bayansa ne ya koma ƙasar tasu wacce a wancan lokacin ake kiranta da suna Dahomey. A cikin shekarar 1972 ne Kereku ya kwace ragaman mulkin ƙasar ta hanyar juyin mulki, inda ya aiwatar da ita a matsayin ƙasar da ake wato da ke bin aƙidar kwaminisanci. Sannan ya canja sunanta zuwa Benin, bayan da aƙidar kwaminisancin ta ƙici ne Kereku ya yi watsi da ita, kuma mai da ƙasar a bisa aƙidar demokuraɗiyya, inda Benin ta zama ɗaya daga cikin ƙasashen Afirka na farko da suka gudanar da zaben shugaban ƙasa na siyasa tsagoranta. An kada shi a zaben da aka yi na 1991, amma ya sake samun nasara a 1996, inda kuma ya ci gaba da zama kan karagar mulki har lokacin sauye-sauyen da aka yi wa kundin tsarin mulkin ƙasar, wanda ya tilasta mishi sauka daga mulkin a shekarar 2006.
Hukumar tabbatar da lafiyar ababen hawa ta ƙasar Jamus ta umarci kamfanin ƙera motocin Volkswagen na Jamus ɗin ya maido da nau'i iri-iri na motocin Volkswagen ɗin kamar miliyan 2,400 saboda suna ɗauke da wani maganaɗi su da ke sa a kasa iya gane cikakkiyar lafiyar su idan an je a bincike su. Kamfanin Volkswagen ɗin da ya shiga shan sukar lamiri ne daga masu ganin kamar yana jan ƙafa wajen ɗaukar matakan gyara al'amarin tun daga lokacin da hukumomin Amurka suka bankaɗa cewa an maƙala wannan maganaɗi sun na ɓoye a cikin su wannan motoci na Volkswagen. Ko cikin makon jiya ma sai da wani babban kusar kamfanin wato Michael Horn ya fito yana neman gafarar jama'a lokacin da ya bayyana a gaban yan majalisar dokokin Amurka, inda aka caccace shi sosai akan wani al'amari da aka ce ya shafi motocin Volkswagen kusan rabin miliyan da ke na Amurka din.
To, labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Rahotanni daga ƙasar Kamaru na cewa dakarun Amurka sun fara isa ƙasar domin tallafawa wajen yakin da ake da mayakan Boko Haram. A wannan rahoto da wakilin muryar Amurka Muhammad Awwal ya aiko mana daga Yaounde, za ku ji ɓangarorin da dakarun Amurka za su ba da gudunmawarsu.
Sojojin dai za su dinga shawagi ne a asalin samaniyan ƙasar ta jamhuriyar Kamaru, musamman ma a jihar Arewa mai nisa da kan iyakokin ƙasashen Kamarun, Chadi da ƙasar tarayyar Najeriya, anda maharan na Boko Haram suke cin gashin su babu babbaka. Yanzu dai ministan tsaron na ƙasar jamhuriyar Kamaru, Joseph Beti Asomo, yana dakon sauran dakaru guda 210 batun yanzu bane ƙasar ta jamhuriyar Kamaru take neman ƙasashe kamar Amurka da ƙawayenta na kawo mata irin wannan gudunmawar. Yanzu dai ga dukkan alamu ana ganin cewa waɗannan dakarun za su taimaka mata gagaya na dakile ƴan ta'addan na Boko Haram a duk anda suke ɓoye a cikin kwazazzabin nan na tafkin Chadi. ƴan ƙasar ta jamhuriyar Kamaru dai suna laliyar marhaba da wannan gudunmawa na sojojin sama da ƙasar Amurka suka kawo wa ƙasar ta jamhuriyar Kamaru. Kan haka ne na yi wa Alhaji Mustapha tambaya a matsayinsa na ɗan garin Marwa, kuma yanzu haka yana kafe ne a babban birnin ƙasar Yaounde, ga abin da ya ce.
Wallahi muna da gudunmawa da Amurka ta aiko mana na sojojin sama domin za su taimake mu a yaƙan ɗan ƙungiyar Boko Haram ɗin nan, musamman ma a jihar mu a garin Marwa da kan iyakan Najeriya. Domin a gaskiya wallahi sojojin mu kawai ba za su iya wannan yaƙi ba. Mun gode wa Amurka.
Waɗannan askarawan dai za su taimaka masu gagaya wajen samun bayanai na sirri da ma taimakawa sojojin na ƙasar jamhuriyar Kamaru waɗansu sababbin dabarun yaƙi. Da fatan sauran ƙasashe ƙawayen ƙasar ta jamhuriyar Kamaru za su koyi da ƙasar Amurka. Domin gamawa da hare-haren ƴan ƙungiyar ta Ahlus Sunna Lid Da'awati, wato Boko Haram, suke kawo a ƙasar ta Kamaru, musamman ma uwar gijiyar ƙasar ta Kamaru, ƙasar Faransa. Muhammad Awwal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
Madalla gaida Muhammad Awwal Garba. To, 15 ga watan Oktoban kowace shekara rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin tunawa da mata mazauna karkara, musamman kan yadda suke taimakawa wajen sarrafa abinci da kuma matsalolin da suke fuskanta na cin gajiyar ababen more rayuwa. Daga Kano ga rahoton da Mahmud Ibrahim Kuri ya aiko mana.
Mata mazauna karkara a jihar Kano da ke sana'ar noma da sauran sana'o'in dogaro da kai na kokawa kan rashin kulawa daga hukumomi.
Ni ina yin kuli-kuli to amma ba ma samun masu sayan mai. Yanzu koko nake yi na koma kiwon raguna. A shekara 12 ba a taba ba mu koko ba mun je bunkura ya kai sau 12. Gaba daya an manta da mu.
Lami kofar fada sarkin noma. Sinata noma. Dama muna samun tallafi ne daga kungiyar Nada. Amma yanzu da ba ta tallaba mana sai dai da dan digadigin mu muke danyi dan kima noman mu yayi kasa.
An taba karɓo kuɗi na ma da lambar waya na da hoto na ba bani koko ba. Hanyar da za ta shigo mana motoci su ringa zuwa suna sayan kayan mu a kasuwar garin mu babu ita.
Hajiya Talatu Salamatu Bashir ta bankin Women Development Bank wadda ke bada rancen bunƙasa sana'o'in mata a nan Kano ta ce tilas ne fa hukuma ta tallafa a mata musamman ma mazauna karkara.
Hukuma ya ta kamata ta shigo wajen sarrafar da kayan gonan nan ta hanyar zamani zai maganin abu daya. Kayan da aka sarrafa zai iya tsayawa sati ɗaya sati biyu wani har wata guda bai lalace. To kaga don yau ba a samu mota an ɗauki kaya ba, mota ba ta shigo ƙauye ba sai kashe gari, kaga kayan nan ba abin da zai same su. Na biyu idan ana tunanin kasuwa za a iya haɗa su da Export Promotion Council wanda su za su iya nuna musu yadda za su sarrafa kansu su fitar shi yadda kasashen waje ma za a iya fitar da kayan nan a saya.
Tun a shekara ta 2013 ne babban bankin Najeriya ya keɓe kuɗi fiye da naira biliyan 200 domin ba da tallafin rance ga ƙananan manoma a ƙasar. Amma har yanzu jihohi da dama a Najeriya ba su kai ga cin gajiyar kuɗaɗen ba, ciki kuwa har da nan jihar Kano. To amma Malam Rabi Musa ƴar Adua da ke zama mataimakin shugaban sashen kula da harkokin manoma na reshen Kano na babban bankin ƙasa na cewa
gwamnatin jihar Kano ta nuna buƙatar tana da buƙatar ta ashi wannan bashi da ake bada daga babban banki. To a haƙiƙanin gaskiya duk abubuwan da ya kamata su cika wanda babban banki ta nuna masu sun kusan cika wannan ƙa'ida.
Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.
To wata ƙididdiga da aka fitar da sakamakonta ya nuna cewa ƙasashe 52 na fuskantar matsalar yunwa a duk faɗin duniya. Jamhuriyar Tsakiyar Afirka da ita ce ƙasa ta farko, yayin da ƙasashen Chadi da Zambia da Nijar ke jerin goma na farko. Sarfila Hashim Gumel ya haɗa mana wannan rahoton da za ku ji.
Ƙasar Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya ita ce ta fi kowace fama da barazanar matsananciyar yunwa ƙasashe masu tasowa bisa ga alƙaluman da aka duba da suka haɗa har da matsalar mutuwar yara 'yan ƙasa da shekaru 5, sannan sai ƙasashen Chadi da kuma Zambia. Ƙididdigar ta gano cewa akwai nasaba tsakanin matsalar yunwa da yaƙe-yaƙe da ƙasashen suka yi fama da su a shekarun baya. Sannan ƙididdigar ta nuna cewa a sauran jerin ƙasashen da ke goman farko akwai Estimo, Saliyo da Haiti da Madagascar da Afghanistan da Nijar da kuma Yemen, waɗanda su ma duk suna fuskantar barazanar matsananciyar yunwa. Dr. Klaus von Gramer mai bincike ne a cibiyar lura da sha'anin abinci ta duniya a Berlin, inda daga nan ne aka fara fitar da wannan rahoton wannan ƙididdiga. Kuma a hirar da ya yi da wakilin muryar Amurka Jody Kapuwa ya danganta matsalar rashin zaman lafiya da wasu ƙasashe ke fama da su musamman a Afirka.
So you have 5 countries out of 8 all in Africa.
Kasashe 5 cikin 8 na farko daga Afirka ne. Kuma cikin waɗannan 5 ɗin, hudu sun samu kansu cikin matsananciyar yunwa saboda yaƙe-yaƙe da ake yi, kuma wani abu ne dake da nasaba da tashin hankali.
Dr. Klaus ya ƙara da cewa,
whenever you have armed conflict, the farmers can plant their seeds.
A duk lokacin da aka samu tashin hankali da suka haɗa da makamai, manoma ba za su iya shuka irinsu ba, kuma ko su shuka ma ba za a iya samun damar sayar da shi ba, sannan babu damar shigar da kayayyakin da za a yi noma da su. Baya ga haka, hanyoyin da za a gudanar da kasuwancin amfanin gonar duk sukan kasance a rufe. Saboda haka, tasirin da yaƙi ke yi wajen haifar da yunwa babban al'amari ne.
To sai dai a cewar Dr. Klaus, idan mahukunta suka himmatu, ƙasashe za su iya sauya halin da suka tsinci kansu ciki.
Idan masu riƙe da muƙaman siyasa suka mai da hankali, domin kowa nan Afirka akwai ƙasashen da suka yi fama da rikici kuma suka fuskanci wannan matsala da suka haɗa da Habasha da Rwanda da Angola, kuma daga baya suka samu zaman lafiya, sai aka magance matsalar yunwa. Na sa akwai wuya, amma za a iya yi.
Sarfila Hashim Gumel daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To madalla a gaida Sarfilu. Idan muka leka kasar Burkina Faso, masana na ci gaba da tofa albarkacin bakin su bayan aka saka 29 ga watan Nuwamba a matsayin ranar da za a gudanar da zabuka a kasar. Na tambayi Dr. Jafar Dabai, malami a Jami'ar Kampala dake Uganda, ko yana ga za a kai ga gudanar da zabukan a wannan karo?
Duk wanda ke diba yanayin abin da ke faruwa a kasar Burkina Faso zai ga cewa lallai akwai alamu na cewa zaben zai yiwu kuma zai armashi, musamman ganin yadda kasashe na da ke cikin wannan kungiya ta tattalin kasashen Afirka ta Yamma suna da goyon baya sosai ga kasar da kuma ita wannan gwamnati da ke rikon kwariya don ganin an inganta zaɓe kuma an girka gwamnati ingantacciya a ita wannan ƙasa.
To, Dokta, gashi a daidai wannan lokacin da ƙasar take fuskantar waɗannan matsaloli ne da za a gudanar da zaɓe a koma kan turban mulkin demokradiyya, an tuno gawar tsohon shugaban ƙasar Thomas Sankara. Wannan kana gaba kaman za a mai da hannu a gugu baya bane za a tunzura wasu kaman masu goyon bayansa?
Shi abin duba a wannan yanayi shi ne saboda duk masu goyon bayan shi shugaba marigayi Thomas Sankara da kuma iyalan shi suna da goyon bayan cewa a yi bincike na hakika na hasashen cewa kisan gilla aka yi mishi, kuma su mafi yawanci da suka yi wannan abu da ake zargi na mutanen gwamnati da ta shuɗe ne, wato jama'an shi shugaba da aka ture, wato Blaise Compaoré. Kuma mafi yawancinsu wasu suna ƙasar, don haka wannan yanayi kusan zai iya ba duk gwamnati mai zuwa ƙarfi na ganin ta samu goyon baya da su magoya bayan shi marigayi Thomas Sankara.
Malam Dr. Jafar Dabai ke na malami a Jami'ar Kampala da ke Uganda. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum masu sauraron filin Sai Bango Ya Tsage. Jummai Ali daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Dr. Muhammad Bello na asibitin tunawa da rakiya da ke Kaduna, Najeriya, zai ci amsa tambayoyin da aka masa a wannan fili na Sai Bango Ya Tsage.
Sunana Umar Sadiq Banshekara. Ni abin da nake tambayar likita, shin yaya za a yi mu asibitocinmu yawancin abin da kuke gabatarwa da Dr. Ladan a jajin mai, to mukan ji kun yi wasu abubuwa wanda yake na ban sha'awa, muna sha'awar cewa inda ƙasarmu ta kai wannan matsayin na yadda za a yi maganin wasu cututtuka. To mu a nan ƙasar abin da nake kira, me yasa ku su likitoci suka je suka makalkale irin a wa'incan ƙasoshi ba su dawo gida su zo mu ma mu rika samun irin cin gajiyar wannan abin da na asibiti ba sai mun tafi Cairo, mun tafi India, mun tafi America da sauran gurare ba. Kuma harshen tambayar shi ne, shin menene shawarar ku ga masu madafin iko a Najeriya yadda mu ma za mu kai wannan matsayi isa duk wani abu na samun harkar lafiya a ƙasar nan in gyaru?
To, Dr. Muhammad, ka ji tambayar shi ko bismillah gare ka?
Kwarai na ji tambayar ka. To, wato ba zan yi cewa zan ba shi cikakken ansa ga wannan matsalar da muke fuskanta ba, amma babban kalubale ne ga likitoci da kuma gwamnati da kuma muna mutanen ƙasar masu kuɗi alal misali. Abin da ke faruwa shi ne asibitoci ga su nan ana da su, manya-manyan asibitoci, amma za ka shiga asibitocin nan wasu kayan aiki wanda yanzu manyan ƙasashe sun shahara da shi, kuma ba wai ba za a iya samu su a kawo an sayo a kawo Najeriya ba ne. To, amma watakila gwamnati ba ta samu cikakken shawaran da rika shigowa da kayayyakin nan ba ne, ko ya ake da shi ne matsalar. Za ka ga likita babba ya je can ya koyo aiki kamar aiki iya cire canza zuciya, wato kamar heart transplant, ko kuma canza koda, ko kuma canza dasa koda ko dasa hanta, ya je ya koyo ya zama gwani a can. Amma da ya dawo nan ƙasar sai ya kasance ba inda zai iya yin wannan irin aikin har mutane su samu su amfana da aikinsa. to wane kan sa kai su ga cewa rimakon su zanna aiki ilimin nan da suka koyo ya lalace ko har ya bace musu gwamnati koma inda za su rika yi tunda shi ilimi yana da abu daya mun kana amfani da shi shine zai tsaya gare ka in baka amfani da shi ilimin zai bace to abin da ke sa da yawa su suke koma kasashen da suka yi aiki kenan su koma can da aiki sa'annan kuma in ka kula da wato kamar harkar biyan kuɗi wato albashi yakan kasance albashin da suke karba a can ya ninka nan sau da yawa domin bazan nan ta ba wata shekaru wanda wata metron wato metro ita ce kamar babbar ma'aikaciyar jinya na asibitin da muke aiki ta bar nan kasan ta koma Ingila da aiki a can Ingilan ba su karɓe ta aiki ba sai da ta yi zama aka ce to bari a ba ta aikin wato attendant mai shara da ta bugo waya ta ce mana ai aikin ma da take na attendant mai shara kuɗin da take karɓa ya fi kuɗin da farfesa namu nan ke karɓa a asibitocin namu so kaga ko idan yana nufin kenan profesa inda zai bar nan kafin ya koma can zai samu kuɗi ninki to wannan na daga cikin abubuwan da ke sa likitoci suke komawa da kuma rashin asibitoci manya-manya da kayan aikin da zai amfani da su amma kana ana iya dubawa kuma a ce wani lokaci rashin kishin kasa ne to wannan ma da shi kaɗan to amma ba daɗin abin shi ne a ce ka koyo abu kai kanka baka da kuɗin da za ka siyo na'uran nan amma gwamnati tunda muna da arzikin ƙasa tana iya sayo wannan arzikin kayan da zai ta sa arziki tunda akwai ƙwararrun likitoci da za su yi amfani da shi to ana dai fatan cewa kwana tashi dai mai yiwuwa a samu manyan namu da za su iya cewa ya kamata su yi wata su fuskanci wannan su sa su gina manyan asibitocin su kawo manyan wa'annan kayayyakin na'urorin da ake na zamani da ake amfani da shi tunda muna da mutanen likitoci manya-manya da suka yi amfani da wa'annan na'urorin kuma za su iya suna zama can ma a yi kaje kasashen waje za ka ga cewa su ne ma gwanaye a nan wurin to idan aka samu akwai wa'annan kayan aiki a nan kasan da yawansu suna da wato da burin kuma da niyyar su dawo su yi aiki inda muna da wa'annan kayayyakin
malami na gaba ko baka gama bayani ba ne
da abin ƙara cewa bisa ga shi wannan da ya ce ya zo kasar nan neman abin nan ya zai kasancewa ya danganta don ni a sani na kusan jihohin da na yi aiki Kano Kaduna Duga Jigawa Katsina idan dai kana son asibiti gina asibiti ta je ka samu gwamnati za ta baka fili amma akwai kuɗin da za ka biya na sayan filin kuma kana iya zuwa ka sayi filin da kanka wajen wasu da suke da filayen kuma ka zo da plan ɗinka in muddin ka zo da plan ɗinka ta yi gwamnati ta duba ta yarda da cewa wannan plan ɗin ya yi za a baka damar izinin ka zo ka buɗe asibiti muddin kana da qualification wato kai a tabbatar cewa likita ne wanda doka ta ba shi damar yi aiki a Najeriya sa'annan kuma kana da ilimin da za ka iya yin hakan ne. To ina ga likitoci da yawa suna buɗe irin wannan asibitocin ba tare da wani tangarɗa ba.
To malami na gaba bismillah ko?
Sunana Habu Ahmed. Koyar da zan wani likita shi ne mai yake jawo yawanci ake samun hauhawa hawan jini a mutane 'yan Najeriya a yau. Abincin da suke ci ne ko kuwa rayuwa ce ta take ko kuma wani abu da yake
Dr. Muhammad Bello Gareka.
Wato dalilai na nan da yawa da suke sa ake ganin cewa ana samun hauhawar yawan mutane da ke da hawan jini. Na ɗaya shi ne yawan asibitoci da aka samu yanzu da ya ba da damar mutane su je asibiti a auna su. Da sai dai mutum ya zanna ka ji an ce ai ɗazu kai sallar asuba da shi kawai ya koma ɗaki sai ya faɗi ba abu bai shi kenan. Wani kuma sai ka ji ya ce ai jiya mun ɗazu ɗazu da muka gama magana ko jiya jiya da muka yi magana har yayi waya an yi kaza da kasha lafiya kalau amma kafin safe an tarar da gawa kawai. To wato da ba a yawan zuwa asibiti. To amma yanzu da yake akwai asibitoci mutane suna yawan zuwa duba to shi ne aka samu ƙarin cewa akwai mutane masu hawan jini ɗin. Sa'annan kuma kusan maso yawancin mutane da ke zuwa asibitoci a birane suke manyan garuruwa da birane kuma wato za a fahimci cewa aikin birni sau da yawa aiki ne na zaman ofis. Za ka je ofis can safe kana zaune ka dawo gida kana zaune daga can ka je kai bacci ka tashi kuma kana zaune za ka tuka mota ko ka shiga mota kana zaune kusan wato ya kasance ayyukanmu da yawa aiki ne wanda ya kasance na zaman ne ba motsa jiki. Wannan rashin motsa jikin yana haddasa matsala da yawa kamar na wato hauhawan hawan jini. Wato ba zaba jini bai gudu a cikin jiki yadda ya kamata domin rashin motsa jiki da rashin exercise. To inda mutane za su rika fahimtar haka suna dan motsa jiki suna kuma kauce ma wasu abinci kamar maiko da sauransu to za a ga cewa lallai wato matsalan zai ragu. To wannan abubuwan da kuma dai kuma yanayin da rayuwa mutanen da sun fi tawakkali da zan ce sun fi mutawakkali meaning wato ma'ana nan shine za ka ga mutum in abu ya same shi zai bar mu ko zai bar mu Allah komai ya hakura kuma ya bi duk Allah rayuwa da ya kamata amma yadda zamuni take yanzu mutane sukan sa damuwa a taron su matsalar harkar neman kuɗi gashi nan dai faɗi ka tashi ayi wannan ayi wannan duk wannan yana ƙara taimakawa wajen hawar jini da ake samu a wannan ƙasar
to Allah ya sauke malami na gaba gare ka
sunana Ado Gauta Gama tambaya ta ga likiti ne to da yawa zan ga asibitocin Najeriya za ka ga daga an kawo mutum sai yana gaggawar jona masa ruwa wani mutumin za ka ga jikinsa da koshi amma kuma sai ka ga shi ana jona masa ruwa wani kuma za ka ga jikinsa ba komai alamun da ya cuta ta ci jikinsa amma sai ka ga daga an kawo shi ruwa za a jona masa to da yawa sai daga bambanci tsakanin wasu asibitoci da na gani kamar a Saudiya naga to da yawa za ka ga in mutum ba hadari ya tsaya za a kara masa jini ba to shi ne yake tambayar likita ne ki ga haka ga ainihin yau mutanen Najeriya da ake samun irin wannan abuwa
to likita gare ka
yau to wato ba zan iya cewa ban na lura da wannan na faruwa a asibitoci da yawa ba amma babban koyi da akan yi ma wato ma'aikatan duniya wato nurse shine a duk lokacin da aka zo da wani mara lafiya cikin halin gaggawa wato emergency kenan abun farko da ya kamata su yi shine su nemi jijiyan nan nasu su makala masa ruwa domin a lokacin da suka makala masa ruwa yana dan shiga jikinsa da hankali a lokacin da za a nemi likita ya zo ya auna mutumin ne ya ga abin da ya kamata ga irin magunguna da ya kamata a bashi to yana iya yiwuwa jinkiri da aka samu zuwa neman likita har ya zo ya duba mara lafiya lokacin duk jijiyoyinsa sun kwanta ba za a iya samun su a lokacin ba shi yasa aka ba su horon cewa in dai an kawo mutum ne na gaggawa to abun farko da ya kamata su yi shine su nemi jijiyansa domin ko da likita yanzu ya daga baya ya ce a kawo mai ruwa ko a mai ƙarin jini ko a mashi wani allura ta jijiya ba za a wahala ba dalilin da ake kenan in ka lura a asibitocin Saudiya da zaran an kai ka da sun kwantar da kai za su ɗauko wannan iska da ake ce ma oxygen su matsala maka to waɗannan matakai akan ɗauke su ne domin a ƙoƙarin ceton ran shi mara lafiya da aka kawo cikin gaggawa.
Masu sauraro a nan kuma za mu yi sallama da ku sai makon gobe idan Allah ya kai mu za mu gabatar muku da wani sabon shiri na Sai Bango Ya Zage a halin yanzu kuwa Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya.
Wasiƙar mu ta farko a yau ta fara da sallama ne inda ta ce murya Amurka don Allah ku bani dama in yi kira ga gwamnati da madallalan man fetur da su taimaka wajen ganin an shawo matsalar rashin man fetur wanda hakan ke neman dakatar da zirga-zirga ababen hawa musamman ma a wannan yanki namu na jiha Kebbi da man fetur ya zama tamkar zuma da fatan waɗanda muke kira gare su sun ji sako daga Yahuza Sahabi ɗan Daida Kamba. Wasiƙar mu ta gaba na cewa ina kira ga Majalisar Ɗinkin Duniya cewa ya kamata ta tsoma baki dangane da sabon rikicin da ke neman ɓallewa tsakanin Isra'ila da Falasɗinu domin kauce asarar rayuka da zubar da jini na fararen hula. To ƙasashen Turai da kuke kuka kan matsalar kwararar 'yan gudun hijira sai ku tashi tsaye wajen kashe wutar rikicin da ke neman ɓarkewa tsakanin Isra'ila da Falasɗinu muddin dai da gaske kuke. Kuna son kawo ƙarshen wannan matsala ta kwararar 'yan gudun hijira domin ko muddin kuka gaza magance wannan rikici na yankin gabas ta tsakiya. To kwararar 'yan gudun hijira zuwa ƙasashenku yanzu aka fara. Ya Allah ka ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a yankin gabas ta tsakiya da ma ƙasashenmu na Afirka baki ɗaya. Amin. Sako daga Usman Shitun Bahuta. Wasiƙar mu ta gaba ta fara da sallama ne inda ta ce salamu alaikum BOA Hausa. Ko shakka babu cikin ikon Allah muna sa ran sojojin Najeriya za su murƙushe ƙungiyar Boko Haram zuwa ƙarshen shekarar nan kamar yadda shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya buƙaci sojojin da yin hakan don ko muna ci gaba da taya su addu'a ba dare ba rana. Sako daga Yusuf Helluwa Ɗandimi. Sai kuma wasiƙar mu ta ƙarshe a yau wadda take cewa to 'yan majalisar dattawan Najeriya shawara ta rage ga mai shiga rijiya domin shugaba Buhari ya ban muku wuƙa da nama wajen tantance ministoci to in ta yi kyau dai ku ne haka in ta ɓaci ku ne. Sako daga Bala Muhammad Dambam.
To masaro abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu baki ɗaya sai can anjima za mu saki dawo da wani sabon shirin yanzu a madadin Aliyu Mustapha Sokoto da Daniel Brown da ya bada umarni sai injiniyanmu Mr. Skip. Muhammadu Lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka amma kada ku yi nisa domin ga shirin yau da gobe.